بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يوقع ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مدة إذا صلحت صلح الجسد كله إذا صلحت صلح لها سائر الجسد كله وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب وعن أبي هريرة قال القلب ملك والأعضاء جنوده فإذا طاب الملك طابت جنوده وإذا خبث الملك خبث جنوده
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan yammaci kuma barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci na Modibbo da ke jihar Katsina a kofar Kaura a yau ranar talata daren Laraba nawa ga wata ne 13 ga watan Rajab shekarar miladiya ta 2000 shekarar hijiriya ta 1429 wanda kuma yazo daidai da 15 ga watan bakwai shekarar miladiya ta 2008 a wannan haduwa ta mu ta mako a cikin karatun littafi mai suna At-Tuhfatul Iraqiyya fil A'mal al-Qalbiyya wallafar Shaykhul Islam Abu al-Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani al-Dimashqi wanda ya bar duniya hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam sana 728 kuma wannan shine darasinmu na tara a wannan littafi a majalisoshinmu kuma wannan shine majalisinmu na nawa na 53 so muna magana ko ce malam yana mana magana akan abin da ya shafi zuciya ko ayyukan zuciya inda a satin da ya wuce muka fara magana akan ikhlasi shine kololuwar addini domin babu abin da zai karbu na bawa sai da ikhlasi to kuma ikhlasi din nan yana ɗaya daga cikin ayyuka na zuciya ma'ana gurbin da ikhlasi yake samun mahalli shine zuciyar dan adam to shine cikin irin hujjojin da yake kawo mana da bayanan da yake yi mana ya kawo mana hadisin Al-Nu'man ibn Bashir hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito da kuma sauran malaman sunna يأتي ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين يأتي تبو دهك نيما النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يفدى أتكمونا حديث دا بخاري دا مسلم سكرويته دا النعمان بن بشير فيكم لقى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يأتي الحلال بين والحرام بين حلال أبني قرر أبيني هكذا حرام فيما أبينيك قرر وبين ذلك أمور مشتبهات أما أتكن كان حلال حرام أقوي وسأل أمر ما سريك تروى لا يعلمهن كثير من الناس دداما لقى شكمت نيبة سنسبة فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ma'aiki yace wanda ya guji ko ya kubutar da kansa daga rikirkitattun al'amura to wannan ya kubuta da addininsa ya kubuta da mutuncinsa wa man waqa'a fi shubuhati waqa'a fil haram wanda kuma ya fada cikin shubha cikin rikirkitattun al'amura, to wannan ya fada cikin haram karra'iyar a haulal shima, kamar makiyayin da yake kiwo daura da shinge yushiku an yuwaqi'ahu, yana kusa da ya auka cikin shingen. Ala ku saurara, wa inna li kulli malikin hima, lalle kowane sarki yana da shingensa. Wa inna himallahi maharimu, kuma lalle shingen ubangiji shine sune abin da ya haramta. Ala ku saurara, wa inna fil jasadi mudghatan, lalle akwai wata tsoka a cikin jiki. Idza salahat salaha al jasad kullu, idan ta gyaru to jiki gaba daya ya gyaru. Ko salaha laha sa'irul jasad kullu, dukkanin sauran jiki zai gyaru saboda gyaruwarta. Wa idza fasadat fasada laha sa'irul jasad, idan kuma ta lalace duka sauran jiki ma zai lalace saboda lalacewarta. Ala ku saurara, wa hiya al qalbu, wannan tsoka ita ce zuciya. Wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisai guda hudu waɗanda malamai suka ce a kan su ne musulunci yake kai kawo, wa alaiha tazurul islam, wato kamar hadisin innamal a'malu binniyat, kamar hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha, man amila amalan laysa alayhi amruna ko man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. To wannan hadisin yana ɗaya daga cikin irin waɗannan hadisai waɗanda musulunci gaba daya yana kai kawo a kansu, wato suna shiga matsaloli da dama daga cikin matsalolin musulunci. Wannan hadisi na Nu'man ibn Bashir, zamu ga malamai sun bashi muhimmanci kwarai da gaske, sun yi masa sharhi daban-daban. Daga cikin irin sharhin da aka yi masa, akwai sharhin da Ibn Rajab ya yi masa a cikin littafin da ya yi wa Nawawi sharhi, ya yi wa al-Arba'un an-Nawawiyya sharhi, wato Jami'ul Ulum wa Hikam. Ibn Rajab ya faɗaɗa sharhinsa a cikin wannan littafi game da wannan hadisi, abinda ba za ka same shi ba a cikin wani littafin daban. Haka nan shi kansa Imam an-Nawawi a cikin sharhin da ya yi wa littafin nashi al-Arba'un an-Nawawiyya ya faɗaɗa magana akan sharhin wannan hadisi sama da yadda ya yi sharhin wasu hadisan ba shi ba. Za ku ga wasu malaman ma sun ware shi da littafi, kamar yadda al-Imam al-Shawkani ya rubuta juz'i musamman wajen sharhin wannan hadisi na an-Nu'man ibn Bashir, saboda ya kunshi matsaloli da yawa kuma abubuwa da dama za su shiga ƙarƙashinsa. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana cewa al-halalu bayyinun wal haramu bayyin, halal a fili yake, a sarari yake, a bayyane yake. Haka nan shi ma haram a fili yake, a sarari yake, a bayyane yake. Allah maɗaukakin sarki ya saukar da littafinsa ya bayyana komai a cikinsa. Filla-filla, wa nazzalna alayka al-kitaba tibyanan likulli shay ma farratna fil kitabi min shay, Allah ya saukar da alqur'ani ya kuma yi bayanin komai filla-filla a cikinsa. وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. الله مدوكين سلكي yace yayi bayanin abin da yake haramun a cikin alqur'ani daki daki shine waqad fassala alaykum ma harrama waqad fassala ma harrama alaykum illa ma اضطررتم اليه. saboda haka Allah madaukakin sarki bai bar komai ba sai da yayi bayanin ta. Shi yasa a ƙarshen suratul nisa'i, bayan yayi aure ko auratayya da kuma hukuncen wasu nau'uka na dukiya, ƙarshen surar Allah maɗaukakin sarki yake cewa yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli shay'in alim, ubangiji yana muku bayani ne daki daki don kada ku ɓata. Wato bayanan da ubangiji ya yi a cikin wannan sura da kuma sauran gurare da ya yi bayani a cikin alqur'ani ya yi haka ne domin kada ku je ku faɗa cikin ɓata, ku yi wani abu wanda ubangiji bai yi umarni da shi ba, ko ku aikata wani abu wanda ubangiji ya hana aikata shi. To shi yasa yake yi muku wannan bayani, wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun, ubangiji baya kama mutane da laifin bata bayan ya shiryar da su sai bayan ya yi musu bayanin abin da ya kamata su guda. To haka ubangiji ya yi bayanin komai a cikin alqur'ani, ya yi bayanin shi filla-filla, kamar yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama shi ma ubangiji ya dora masa nauyin ya yi bayanin wasu ka'idoji ko wasu al'amura da suka zo a dunkule, ya kara bayani ya kara fitowa da su yadda kowa da kowa zai fahimta ya gane ba tare da samun rudu ba. Allah madaukakin sarki yace wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim la'allahum yatafakkarun. Lalle mun saukar maka da wannan alqur'ani dan kai wa mutane bayani, dan kai musu bayani, kai musu sharhi, wala Allah ko sa yi tunani akan abinda ka zo musu da shi. Don haka alqur'ani da sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sun yi bayanin hukunce-hukuncen halal da haram, sun yi kuma wannan bayanin filla-filla. To daga cikin abubuwan da alqur'ani da sunna suka yi bayani, akwai abin da yake karara kowa da kowa ya sani, babu wanda zai jahilci wannan, hatta wanda yake cikin ƙauyuka can inda babu ma ilimi sosai, matukar dai musulmi ne ya san da halaccin waɗannan abubuwa ko haramcin su, kamar halaccin ainihin abubuwan da ya shafi abin sha da abinci waɗanda suke a ƙayyadat, abubuwa daɗaɗa da Ubangiji ya halatta, kamar zuma, kamar dabbobi, a bahimatul an'am din da ya shafi raguna, tumaki, abin nan awaki da shanu da raguma, duk wannan kowa ya san halaccin su, babu wanda zai ce maka yana tunanin halal ne ko haramun ne, sawa'un a cikin birni yake rayuwa ko a ƙauye. Hakanan abubuwan da suka shafi tufafin sawa, sawa'un tufafin nan an yi su ne da auduga ko an yi su ne da suf, gashin dabbobi ko wasu abubuwa da suke kama da haka, mutane suna sanya waɗannan tufafi da aka yi ba tare da suna tunanin wai ko zai san za su iya zama haramun ba. To waɗannan duk suna daga cikin abubuwan da aka san halaccin su. Sannan abin da ya shafi auratayya, mutane duk sun san cewa aure tsakanin namiji da mace halal ne, yana daga cikin abubuwan da Ubangiji ya halatta, bai haramta su ba. To duk waɗannan suna daga cikin alhalalul bayyin, wanda babu wanda yake kokonto a cikin halaccin su. Akwai alharamul bayyin, wanda shi ba kowa da kowa ya san haramun ne, babu wanda yake shayi ko yake tunanin halacciya haramcin su, kamar haramcin kisa, kamar haramcin shan giya, kamar haramcin zina, kamar haramcin ƙarya da giba da annamimanci, kamar haramcin cin dukiyar mutane ba bisa gaskiya ba. Duk waɗannan abubuwa mutane da dama, kowa da kowa, matukar mutum musulmi ne ya san ba halal bane a musulunci, kuma abubuwa ne waɗanda hankula ma kadai sun isa su nuna wa mutane cewa abubuwa ne waɗanda suke munana. To waɗannan duk suna daga cikin alharamul bayyin, wanda babu kokonto a cikin su, kuma kowa da kowa yana tarayya wajen sani. To kuma a tsakanin wannan alhalalul bayyin da alharamul bayyin, akwai wasu abubuwa waɗanda ba kowa da kowa ya san halaccin su ba, wanda mutane za su iya shakka akan halaccin su ko haramcin su. Mas'aloli waɗanda malamai suka yi saɓani akan su, wasu suka ce kaza, wasu kuma suka ce kaza. To wannan ba kowa ne yake iya sanin hukuncin Allah a cikin su ƙarara ba, sai kaɗan daga cikin mutane su ne ar-rasikhuna bil ilm, waɗanda Allah ya ba su ilimin al-kitabu wa sunna, su za su iya tantancewa cikin maganganun nan na malamai wacce ce daidai, wacce ce kuma kuskure. To kaga wannan ba kowa yake tarayya wajen sanin sa ba, a ce abu kaza menene hukuncinsa, yana kama da halal, yana kama da haram. To irin wannan malamai waɗanda suka yi zurfi cikin ilimi wajen sanin alqur'ani da sunna da ka'idoji na ilimin addinin musulunci, su kadai ne suke gane hukuncen waɗannan abubuwa. To shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la ya'lamuhunna katirun minan nas, da dama daga cikin mutane ba su san su ba. Aga cewa da dama daga cikin mutane, wannan yana nuna akwai kaɗan daga cikin mutane waɗanda suka sani, wato ba kowa ba ne ya yi tarayya wajen jahiltar su, a'a, akwai waɗanda suka sani amma kaɗan ne, waɗanda ba su san hukuncin ba su suka fi yawa. To wannan hadisin yana nuna mana kashe-kashen hukunce-hukunce ko kuma ayyuka da ɗan adam musulmi zai aikata. Akwai abin da yake alhalalul bayyin, akwai wanda yake alharamul bayyin, akwai kuma wanda yake almustabih, wanda yake da rikici, yake da rikitarwa. To idan aka ce abu kaza yana da rikici ne a gurin wanda bai san hukuncinsa ba, amma wanda ya san hukuncinsa ya san ko dai yana daga cikin alhalalul bayyin ko kuma yana daga cikin alharamul bayyin. Dan an yi sabani a cikin matsala, ba lalle bane ya zafta zama daga cikin almustabihat, sai ga wanda bai iya tantance hukuncin ba, amma ga wanda ya san hukuncin ya samu nassi daga alqur'ani ko sunna, to wannan shi abin ya fita daga da'ira ta almustabihat a wajensa. ya koma daga cikin da'irorin nan guda biyu gurgurdan irin abin da ya fahimta halal ya fahimta ko haram ya fahimta saboda haka in aka ce al-mustabihat ana nufin ga wanda bai san hukuncin ba banda wanda ya san hukunci wanda ya san hukunci shi ba za ka kira abin al-mustabihat a gurinsa ba abubuwa suna zama al-mustabihat a gurin wasu malamai saboda wasu dalilai ko wasu asbab daga ciki akwai ainihin khafa'un nafs ya zamana nafsi ya fuye daga wani malami bai san nafsi akan wannan matsala ba shi dai a gurinsa wannan matsala din babu wani nafsi da ya sani karara daga alqur'ani ko sunna kuma ya kasa ilhaqinta wato riskar da ita zuwa ga wata matsala mai kama da ita wacce take da nafsi alqur'ani ko sunna to wannan kaga abin zai zama masa al-mustabih wato abin da yake tarwa amma ga wanda yake ya samu wannan nassin daga annabi sallallahu alaihi wasallama shi ba zai samu rikici cikin wannan abun ba zai san cewa abu kaza hukunci ta kaza domin Allah da manzansa ko kuma manzo sallallahu alaihi wasallama ga abin da ya faɗa a cikin ingantaccen hadisin sa to wannan ayyuka ake samun sabani a wajen malamai wani kaga yayi fatawa da wata akan wata matsala wani kuma yaje ya saba mata wani yace haram wani kuma yaje ya ce halal wanda yace haram wala Allah ya ce haram saboda bai samu nafsin da yake nuna halaccin abun ba sai yayi kokarin yayi ijtihadi yayi kiyasin wannan matsala da wasu matsaloli da yake ga suna yin kama da shi abin da yake yayi suna yin kama da wannan matsala din sai ya zama ya fitar da wani hukunci wanda daga baya nafsi yake nuna hukuncin da ya fitar ba daidai ba to kaga wanda ya samu nafsi karra shi za a goya wa baya shi za a aiki da maganar sa akan wanda bai samu nafsi a cikin wannan matsala ba domin shi wanda bai samu nafsi ba ijtihadi yayi kokarin sa yayi na yayi kiyasin matsala da wata matsala din haka nan aka iya samu wato abu ya zama daga cikin al-mustabihat a gurin malami idan ya kasance matsala din an samu nassussuka guda biyu a cikin ta daya yace ayi daya yace kada ayi aka iya samun hadisai biyu wadanda a zahirin su suna nuna ta'aruf wato suna nuna wato suna karo da juna a zahiri daya ya sa hana daya yayi umarni to a wannan lokacin abu yakan rikice ma wasu wani ya riskar da wannan abin cikin abin da yake halal wani kuma ya riskar da shi cikin abin da yake haram wani kuma ya yi tawakkufi wato shi ya kima da wata fatawa ya ce shi wannan abu yana rikice da shi baya da abin da zai faɗa misali karin wannan kamar wato ainihin sallan nafila a lokutan da aka hana sallolin nafila a cikinsu wato kamar sallan nafila bayan asubahi nafsi ya zo da hana sallan nafila bayan asubahi ko lokacin da rana ta take tsaka kafin ta karkata ko kuma bayan lata waɗannan lokuta ne da aka hana nafilu a cikinsu to sannan kuma akwai wasu hadisai waɗanda suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma sahihai waɗanda suke umartar wanda ya shiga masallaci kada ya zauna sai ya yi raka'a biyu idza dakala ahadukum almasjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn idan ɗayanku ya shiga masallaci kada ya zauna har sai ya sallaci raka'o'i guda biyu to ga waɗancan hadisai sun hana yin nafila a wasu lokuta na musamman ga wannan hadisi shi kuma kai tsaye yana umartar duk wani wanda ya shiga masallaci ya yi raka'a guda biyu to kowane hadisi ta fuskar ta bangaren sa zaka ga yana da umumi idan ka kalli hadisan da suke cewa kada ayi nafila a waɗannan lokuta sun kunshi kowace irin nafila sawa'un nafilar da zaka yi dan ka shiga masallaci ko kuma nafilar da zaka yi dan karan kanka kawai wannan hadisai a zahirin su sun kunshi wato umumin nawafil gaba daya saboda haka suna da umumi ta wannan jiha din kuma waɗancan hadisai da suke umartar kanka da kai raka'a biyu idan ka shiga masallaci su ma suna da umumi ta bangarensu domin zahirinsu yana nuna cewa an umarce ka da kai wannan raka'a biyu a kowane lokaci ka shiga masallacin sawa'un ka shiga lokacin da yake ba a hana nafila ba ko lokacin da aka hana nafila ba a bambance ba tsakanin lokacin da aka hana nafila da lokacin da ba a hana ba cewa akai kawai in ka shiga masallaci wanda kuma an san kana iya shiga masallacin nan a lokacin da aka ce kada ayi nafila to kaga su ma ta bangaren su suna da umumi to sai aka samu ta'arudul ammaini ko umumaini an samu karo tsakanin hadisi guda biyu wadanda kowannan su ta bangaren sa yana da umumi to wanne ne zai fi karfin daya hadisin da yake ayi sallah idan an shiga masallaci raka'a biyu nafila shi zai fi karfin wancan hadisi ya zama da ko da yaushe ka shiga zaka iya yin nafila din nan koda kuwa lokacin da aka ce ba nafila ne ko ku a wancan hadisin shi zai fi karfin hadisan da suke umarni da waɗannan raka'o'i guda biyu ya kasance idan ka shiga masallaci a lokacin da aka hana nafila ba ka da dama kai nafila zaka zauna ne to kun ga anan dukkanin hadisan guda biyu sun inganta babu wani malami da yake ja akan ingancin wani bangare daga cikin waɗannan hadisai sannan kowane hadisi yana da umumi ta fuskarsa wato yana da gamewa ta fuskarsa to shi yasa aka samu sabani a tsakankanin malamai wasu suka rinjayar da umumin hadisan da suke hana nafila a kowane lokaci don haka suka ce idan ka shiga masallaci lokacin da aka hana nafila ba za ka yi nafila ba wasu kuma suka rinjayar da umumin hadisan da suke umarni da raka'o'in nan guda biyu suka ce idan ka shiga masallaci za ka yi raka'an nan guda biyu tahiyatul masjid ko da kuwa a lokutan da aka hana ni wato suka rinjayar da umumin hadisan al-ahadithul amirati bi tahiyatul masjid ala al-ahadithin nahiya wasu kuma sai suka ce ai wannan abin ya fi karfin su dan haka su dai ba su da tacewa a ciki to in ka shiga masallaci a gurin su ne za ka yi za ka zauna ko ko za ka fita ko ba za ka shiga ba to shi ne suka ce tun da dai su sun rasa me za su faɗa a yi ko ka a yi sai suka ce kar ka shiga saboda haka suka ce su dai suna ganin idan wannan lokaci ya kada a samu kowa wato ya shiga masallaci wanda yake ciki kafin lokacin wannan ya riga ya shiga ya yi nafilarsa amma in lokacin ya yi sai ka jira a ƙofar masallaci lokacin ya wuce shaukani yana daga cikin waɗanda suka faɗa haka ya ce wa haza indi min al-madayiq wal aula bil muslimi an yatajannaba dukhul al-masjid fi hadhihi al-awqat shi dai wannan abin yana cikin abubuwan da suka rikitar da shi masu rinsi a gurinsa don haka shi abin da ya fi kamata ga musulmi ya guji shiga masallatai a waɗannan lokuta to kaga wannan yana daga cikin al-mushtabihat amma a gurinka kai da baka san wanne zaka rinjayar ba wanda ya rinjayar da ɗaya daga cikin matsalolin nan guda biyu shi ya fitar da abin daga mushtabihat amma a gurin irin su shaukani yana daga cikin al-mushtabihat domin ya rasa wanne zai zaɓa ya yi ko kai ya yi to kaga anan sanin wato ka'idoji na usulul fiqh yake da amfani domin zaka iya sanin ya zaka yi tawfiki tsakanin waɗannan nasussuka guda biyu akwai ka'ida ta malamai wadda suka yi ittifaki akan ta wacce take cewa idza ta'arada al-ammani ahaduhuma dakhalahu at-takhsis wal akhar lam yadkhulhu at-takhsis قضي بالذي دخل لم يدخله التخصيص على الذي دخله التخصيص wato idan aka samu hadisai guda biyu kowanne ko nasussuka guda biyu kowanne ta bangaren sa yana da gamewa to sai a duba wanne ne takhsisi ya shige shi ta wata nahiyar wanda duk ya samu takhsisi ta wani bangaren to shine zai yi rauni sai a rinjayar da wanda bai samu takhsisi bai shige shi ba a cikin wanda takhsisi ya shige shi watakila wannan zaurance ne a gurin da dama daga cikin ku la ya'lamuhu katirun minan nas wato idan muka dubi hadisan da suke hana nafila a wasu lokuta na musamman za mu ga wasu hadisai kuma sun yi takhsisin su misali annabi ya hana nafila bayan asuba ne har sai rana ta fito hatta ta tsawo shams ya hana yin nafila a bayan asuba yana daga cikin lokutan da aka hana nafila amma za mu ga hadisin Zaid ibn Arqam wanda yake cikin sunan Abi Dawud wanda yake cewa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi Mina fa idza bi rajulayn lam yusalli fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بهما
فأتي بهما ترتعد فرائسهما فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعكما أن تصلي معنا قال صلينا في رحالنا يا رسول الله قال إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم مسجد الجماعة والإمام يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة النبي صلى الله عليه وسلم يا يصلى أصباهي أمنا tare da jama'a wato sallar jami'i bayan an gama sai ga wasu mutane biyu can gefe guda ba a yi sallah da su ba sai annabi ya ce a zo mata da waɗancan mutane biyu waɗanda ba su zo an yi sallah da su ba sai aka zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam da su jikinsu yana rawa saboda haibar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a tsaurata suke dan ba su san me suka yi ba aka zo da su jikinsu yana rawa annabi ya ce me ya hada ba za ku yi sallah tare da buwa sai suka ce ya ba aikin Allah mun yi sallah a masaukanmu wannan sallah asubahi ce annabi ya yi sallah asubahi su kuma sun riga sun yi kafin su zo saka suka zo suka suke shi da jama'arsa suna sallah sai ba su shiga an yi sallah da su ba annabi ya ce ba ya hada ba ku yi sallah tare da mu ba sai suka ce sallaina fi rihalina an mun yi sallah a masaukanmu manzo Allah ya ce to daga yau duk sanda ɗayan ku ya zo an yi sallah ya yi sallarsa a masallacinsa ko a can cikin jama'arsa idan ya zo ya samu liban bai yi sallah ba to kada ya koma gefe ya zauna yana kallo ana sallah a yazo a yi da shi sai ta zaman masa nafila kaga kamar anan annabi umarni yake ba su da suka shigo an yi da su ta zaman musulmi nafila a wani lokaci ne wannan bayan asubahi kaga anan an samu takhsisin wancan umumi na hana sallah bayan asubahi ma'ana da mutum zai zo bayan asuba liman yana sallah da jama'a shi kuma ya yi sallah a wani masallaci amma ya shigo wannan masallacin to ya halatta gare shi shi ya shiga ya yi sallah tare da liman wannan sallar ta zama masa nafila kaga an samu takhsis a cikin wannan umumi na hadisan da suke hana sallah a wasu lokuta na musamman annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama har ila yau yana faɗa a cikin hadisi sahihi yana cewa ya bani Abdulmanaf لا تمنع احدا طاف بهذا البيت ان يصلي متى شاء كذا كو هنا وني ده زي زو يي طوافي ا wannan daki na Kaaba yayi sallah duk sanda ya ga dama tahiyatu tawaf ko rak'atay tawaf akwai rak'o'i biyu da mai tawafi yake yi bayan ya gama tawafi wannan rak'o'i biyun wancan hanin bai shafe su ba inda zaka yi zaka gama tawafi aqiba abin nan salatul fajr to zaka yi wannan rak'o'in guda biyu ko zaka gama ba'da salatul asr zaka yi wannan rak'o'in guda biyu ko lokacin da rana ta take tsaka zaka iya yin wannan rak'o'in guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya abar mutun yayi sallah kada a hana shi a duk sanda ya so matukar yayi dawafi kaga wannan ma takhsisi ne ya shiga cikin umumin wancan hadisi da suke hana da suke hana a yi sallah fi ba'd al-awqat saboda haka kaga takhsisi ya shiga cikin wannan hadisi an halatta yin wasu salloli ne saboda wani dalili saboda wani sababi aka ce a iya yin wasu salloli kamar wannan sallah din ta shi nafilan nan da mutumin da ya shigo masallaci ana jami'i kaga nafila ce da sabab ba nafila ce mutlaka ba ba haka kawai ya ga dama ta sheka ba nafila ba nafila ce da sabab haka nan wanda ya tawafi shi ba in zai yi nafila nafilar sa li sabab ce to malamai suka ce dukkan nawafil wadanda suke rawatul asbab za a yi musu hukunci iri daya wanda ya shigo masallaci zai yi sallah ne li sabab menene sabab din shine shigowar sa masallaci to kaga wannan ma ta fita daga cikin umumin nahi kamar yadda waɗancan salloli na nafila suka fita daga cikin umumin dahi an gane ko to saboda haka da wannan ne wasu malamai suka ce dukkan as-salawat jawatul asbab ya halatta a yi su koda fi awqatin nahi ne kamar sallar janaiza sallah ce saboda haka ya halatta a yi ta koda fi awqatin nahi ne ba haramun bane yin ta aqiba salatul asr ko aqiba salatul fajr misalan a iya yin sallar janaiza a wannan lokaci saboda haka kaga anan an fahimci cewa hadisan da suke umartar mutum da zai shigo masallaci yayi raka'a guda biyu a matsayin tahiyatul masjid
waɗannan su suka fi ƙarfi ta fuskar umominsu sama da hadisan da suke cewa kada a yi sallah a wasu lokuta na musamman, sai ya zama kamar an ce kada a yi sallah a wasu lokuta na musamman su ne waɗannan lokuta guda uku, illa zawatul asbab, wato ya zama akwai illa shi ne taksirin da aka samu an keɓe wasu salloli banda su. To kaga wannan ya fi kaulin da zai ce da kai ka shiga amma ka tsaya, akwai wanda suka ce in ya shiga ya tsaya har sai lokacin ya wuce kada ya zauna, to in tsoho ne fa gajiyayye ko mara lafiya yaya zai yi? Saboda haka in ka shiga ka tsaya ai baka yi abin da aka ce ka yi ba, domin an ce ka yi raka'a biyu, sai wasu suka ce ai abin da aka hana shi shine ya zauna, amma in tsayuwa ce ya iya tsayuwa, wasu suka ce a'a shagulul makan din aka hana shi, an hana shi ya mamaye gurin ba tare da ya nafila guda biyu ba, tunda ko yana tsaye ai ya mamaye gurin dan wani ba zai zo ya tsaya ya zauna gurin ba, saboda haka sai yayi waɗannan rakawoyi guda. To kaga wannan matsala ga wanda wato ainihin bai yi tarjihi tsakanin, bai samu murajji tsakanin nususun duka ba, to matsalar tana cikin al-mushtabihat a wajensa. Misali irin wannan har ila yau akwai hadisai da suka zo suke hani game da shan ruwa ne, naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yashraba ar-rajul qa'iman, hadisi ne yana cikin sahih muslim, annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a sha ruwa a tsaye. Akwai hadisi sahihi na Abu Huraira da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi ainihin kafaki na nono, tulu na nono, bayan ya sha ya ba Abu Huraira, Abu Huraira yana tsaye zai sha, annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha a tsaye, annabi sallallahu alaihi wasallam yace a turidu an yashraba ma'aka hadha al-shirb, kana san magen nan sha nonon nan tare da kai? Yace a, yace faqad shariba ma'aka man huwa sharrun min zaka shaytan, ce to kun sha da wanda yafi magen nan sharri shine shaytan. Kaga wannan hadisan suna nuna idan zaka sha wani abu ka tsuguna, kada ta tsaya ka sha a tsaye, in ka sha a tsaye za shaytan zai yi tarayya da kai cikin wannan abin shan naka. Sai kuma aka samu hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam qama ila qirbatin aw shannin mu'allaq fa shariba minhu, annabi ya tsaya akwai wata salka wato arati, sai ya karkato bakin salkar ya sha ruwa a tsaye. Haka nan lamma tafa bil bayt shariba min bidri zamzam qa'iman, ya sha daga rijiyar zamzam a tsaye. To saboda haka sai aka samu nasi guda biyu, ɗaya yana cewa kada a yi, ɗaya yana cewa a yi, har ma a wani hadisin yake cewa da wanda yake shan abu a tsaye ya san me yake kwankwada, law ya'lamu alladhi yashrabu qa'iman ma za yujarjiru fi batnihi lastaqa, da mai sha a tsaye ya san abin da yake kwankwada a cikinsa da ya amayo da shi. Akwai riwayar Muslim la yashrabanna ahadukum qa'iman faman nasiya falyastaqi, wannan riwayar faman nasiya fali, wannan lafazin na karshe bai inganta ba, amma annabi la yashrabanna ahadukum qa'iman wannan lafazin ya inganta, amma karshen sa wanda ya manta ya amayo wannan bai inganta ba. To kaga hadisai wasu suna cewa kada ka sha, wasu kuma suna cewa manzon Allah ya sha, an gane ku? To anan kaga akwai rikitarwa ga dalibi wanda bai zurfi ba ilimi, kuma wannan ta sa malamai har suka yi saɓani, wasu suka ce ya halatta a sha a tsaye, a sha a tsaye ko a ci a tsaye, amma a sha a zaune shi yafi, wato mustahabbi ne sha a zaune, sha a tsaye kuma ja'izi, an gane ku? Babu karo tsakanin istihbab wal jawaz, idan kai abin da aka ce ya halatta gare ka, kai abin da baka da lada baka da laifi, in kuma kai abin da aka ce maka mustahabbi kai abin da za a baka lada a kansa, an fahimta ko? Wanda ya sha a tsaye ba ya da zunubi, ba ya da lada, wanda ya sha a zaune yana da lada, haka wasu malamai suka ce. Don haka hadisan da suke halawa wannan annahyu huna mahmulun ala tanzih, wato kamar ana nuna maka ya kamata a ce ba haka kai ba, shine ma'anar halawar. Suka ce dalilin da yasa suka fassara hani a nan da cewa hani ne na tanzihi ko tarkil aula, saboda fi'ilin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, fa fi'ilin nabiyyi dalilun ala aljawaz, aikin annabi yana nuna halacci, yayi haka dai dan ya nuna maka halaccin abin, wadancan kuma hanin yayi nuna maka dan ya nuna maka cewa barin hakan shi yafi,
kaga sai wasu malamai suka tafi abin a haka, wasu kuma sai suka tafi akan annahyu lit tahrim, hadin nan na haramci ne, wato bai halatta ka sha a tsaye ba. Idan ka sha a tsaye ka saba wa manzo sallallahu alaihi wasallam da yace la yashrabanna ahadun minkum qa'iman, kada ɗayan ku ya sha a tsaye, in ka sha ka saba masa dan haka kai haram. To ya za su yi da aikin annabi sallallahu alaihi wasallam shi da ya sha a tsaye? To anan ne fiqhun malamai yake bambanta ko yake bayyana, ka fahimci waɗanda za su tabbata ka'ida wadda malamai suka haɗu a kanta da waɗanda kuma za su shagala gabarinka. Idan aka samu malamai suna cewa idan ta'arada al-hadir wal-mubih qaddima al-hadir لأن الحاذر ناقل عن العصل والمبيح باق على العصل والناقل عن العصل مقدم على الباقي على العصل وتكيل ما ونن بديوا ذولتي نيكوي بارو إذا قسام نفسي بيوتياتي حرام ويا هنا ليكم يا أيو يا هلتا سوكتي أنا قباتر دا وند ينون هني أكم وند ينون هلتي سبو دا وند ينون هني وند ينون هلتي shi yana hikaito maka asali ne, tunda al-aslu fil ashiya al-ibaha, asalin abubuwa shine a halacci suke, daga baya nafsi yakan zo yace abu kaza haramun ne, abu kaza haramun ne, amma in nafsi bai zo ba asalin abun halal ne. Saboda haka nafsin da yazo akan ibaha yana nuni zuwa ga asali, nafsin kuma da yazo akan hani shi kuma yana dauke ka daga wancan asali da ka saba da shi zuwa ga wani hukunci sabo. Wanda ya zo da hukunci da'iman shi ake gabatarwa akan wanda ya barka akan asali, domin daddamar da al-mubih alal hazir wannan yu'addi ilan nafsi marratai, duk sanda ka daddamar da wanda ya halatta akan wanda ya haramta, to anan a iya cewa kenan an samu nafsi sau biyu, wanda kuma wannan in akwai shi a shari'a ma ba yawa, balle wasu malamai suna cewa babu an-nafs marratai, a halatta abu a haramta shi a da a halatta shi, a halatta a haramta a halatta, sai dai a haramta a da a halatta ko a halatta a da a haramta, an gane ko? Amma a samu hawa uku, halal haram halal, sai da suke cewa wannan ko da akwai shi a shari'a kaɗan ne, wannan zuru la ibrata bihi, wasu ma su ce babu shi. To duk lokacin da aka samu nafsi guda biyu, ɗaya ya ce halal ɗaya ya ce haram, sai ka ɗauki wanda ya ce halal, to kamar ka ɗauki wannan hawa uku ɗin ne, domin kamar abin da farko halal ne shi ne al-asl, sai wani nafsi ya zo ce haramun, sai kuma wani nafsi ya zo ce halal daga baya, kaga an samu hawa ukun da malamai suke cewa babu shi ko kuma in akwai shi kaɗan ne. Amma in ka ɗauki wanda yake cewa haramun ne, to shi al-mubih ya zo ne akan al-asl, saboda ka abin ne daman halal ne, nafsi ya zo akan halaccin sa sannan daga baya kuma aka hana, kaga ba a samu matakai har uku ba, an gane ko? To wannan shi ne abin da Sheikhul Islam yake faɗa a cikin littafin sa al-mudayana. Don haka idan aka samu nafsi guda biyu, ɗaya ya ce ayi ɗaya ya ce ka ayi, to malamai sun fi gabatar da wanda yake hanawa akan wanda yake umarta da ayi, an gane ko? Domin zai yiwu da farko abin an yarje ma mutane su yi, daga baya kuma nafsi ya zo ya ce a daina, wannan yana nan da dama a cikin shari'a ko? Sannan ta wani bangare kuma idan aka samu ta'arud baina qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa fi'lihi, an samu karu tsakanin aikin manzo da maganarsa, can aikin sa ya nuna ana iya sha'azi, maganarsa kuma ta nuna kada a sha'azi ko? To wanne za a gabatar, maganarsa ko aikinsa? Maganarsa za a gabatar ko aikinsa za a ɗauka? Aikinsa? Fakumanta aikinsa khususiyya tana shiga, amma maganarsa doka ce ta kowa da kowa, an fahimta ko? Saboda haka suka ce can aikinsa ne, aikinsa zai iya ɗaukan khususiyya, amma nan kuma doka ce kanun ne, a doka ce ta bai daya, za ka ya iya bayar da doka amma shi ya zama na baya cikinta, saboda shi an masa wani abinan alfarma ta musamman, wanda kai da ni da ire-irenmu ba mu samu wannan alfarman ba, sai mu taƙayyada, sai mu da baibayu da maganarsa ba tare da duba zuwa ga aikinsa ba, an gane ku? Domin akwai khususiyya da yawa a cikin af'alur rasul sallallahu alaihi wasallam. Sannan idan muka dubi illa, me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ka sha a tsaye? Ya faɗi dalili ko bai faɗa ba? Ya ce saboda shaitan zai yi tarayya da kai a wannan shan da za ka yi. To amma game da shi manzo sallallahu alaihi wasallam, zai yi shaitan yayi tarayya da shi, kaga shi wannan abinda ake gudu shi ba zai same shi ba. Haka ne kuma haka bane, yana cewa ma min ahadin minkum illa wa ma'ahu qarin, qalu wala anta ya rasulullah, qala wala ana illa anna allaha a'anani alayhi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair wa fa aslamu fala ya'muruni illa bi khair. Manzo sallallahu alaihi wasallam yake babu wani daya daga cikin ku, ma'ana kowa da kowa, face akwai shaytan tare da shi, in ka shiga ku shiga tare, in ka fita ku fita tare, in ka tsaya ku tsaya tare, in ka zauna ku zauna tare, in ka kwanta ku kwanta tare. Annabi musabbai suka ce har kai ma akwai wannan shaytanin tare da kai? Manzo Allah yace eh, amma ni Allah ya taimake ni akan ta, don haka shi ni nawa ya shiga musulunci, don haka ya zama mutumin kirki, baya wato sa mun komai a zuciya, baya umarta ta da wani abu sai abin da yake alkhairi. Saboda kaga na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musulmi ne, amma kai naka fa naka ma musulmi ne, dayo naka ma musulunta, amma baka sani ba, baka da wannan tabbas din. A wata riwayar fa aslamu maimakon fa aslama, fa aslamu ubangiji ya dora ni akan sa, don haka ina kubuta daga sharrin sa. Kuma ka kumanta annabi sallallahu alaihi wasallam an cire masa rabon shaytan daga zuciyarsa. Kaga wannan duk wani abu ne wanda shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya samu wani wata kariya daga ubangiji wanda kai baka samu ba, kuma ya ce shaytan ne za ku sha tare, shi yasa aka hana. Kaga ashe in ya sa a tsaye shi babu wani shaytan da zai tarayya da shi a cikin wannan, an gane ko? Amma kai wannan shaytan din yana nan. Sannan kuma ta fuska ta hudu za ka ga cewa a nan da annabi ya ce shaytan zai yi tarayya da kai, labari ne yake bayarwa. Wal akhbaru la yadkhuluha an-nafs, ka'idar labari ba a shafe shi, domin an-nafs fil akhbar ma'anahu al-kadhib, a ce ga labari kuma an shafa labarin, ma'ana an karyata labarin. Manzo Allah ya ce wanda ya sha a tsaye ya sha da yana sha tare da shi, kaga labari ya bayar. In aka zo aka ce an shafa wannan, kaga ma'ana an shafa labarin, wanda kuma ba zai yi ba maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ta zama akwai kulfi a ciki. To wannan ta sa wasu malamai suke rijaya da janibin al-hadr ala al-mani, to duk irin wannan suna nan da yawa a cikin shari'a, waɗanda za a ga akwai rikitarwa a ciki a gurin waɗanda basu tsaya sun karanci abubuwan daki-daki ba, kamar tambayoyin da ake ta yi ake ta rubutowa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man massa zakarahu falyatawadda, sannan kuma ga wani ya ce ya shafi azzakarinsa, annabi ya ce innama huwa mad'atun minka. To kaga anan nan an ce wanda ya shafi azzakarinsa ya alwala, nan kuma an ce ai tsoka ce daga cikinka. Kaga duk wannan ga wanda bai yi zurfi ba zai samu abin mushtabih ne a wajensa, wato yana da rikitarwa a ciki. To haka nan masail da babu nassi karara a cikinsu ijtihadi ne na malamai da kiyasi. To wani lokaci akan samu kiyasin da ya yi daidai, wani lokaci akan samu kiyasin da ya kuskure, illa iyaka dukkan malamin da ya yi ijtihadi ya faɗi wani hukunci ko da ya samu kuskure a ciki, to wannan kuskuren ba zai hana shi ladan ijtihadinsa ba, kuma kuskuren da ya yi an gafarta masa. Wannan shine bambanci tsakanin malami wanda yake yana yin abu dan Allah da kuma wanda yake bin san zuciya. Akwai wanda shi san zuciya yake bi, don haka duk masail na khilaf so yake ya samu wanda ya fi sauki a gurinsa, don haka kullum tsilla-tsilla yake in yana fatawa. In yau ya yi tambaya a nan ya ji ba a bashi kafa ba, to sai ka ji gobe ya je wani gurin kuma yana sake nadata wannan tambayar. In ya ji ba a bashi kafa ba sai kuma tsalla wani guri, sai ya je ya samu laushi-laushi tabus-tabus, to a nan sai kaga kuma ya samu, daga ran nan ba za ka ya sake tambayar ba, saboda daman kofar yake so a bude masa. To da ya samu wani ya dan kyalla masa, ya dan haska masa, ce a to ashe abin ba da dan sauki-sauki ne, wanci bin san zuciya shi ne abinda malamai suka hana, suka haramta shi. Duk wanda zai bi san zuciyarsa, to babu shakka za ka same shi ya tara dukkan wani bala'i a gindinsa, duk wani batabar na sai ta zama a tattare tare da shi, domin saufa yajma'u shawadda al-masa'il, zai hada mas'aloli waɗanda suke shazza bara gurbi, domin har kullun saukin yake ya tatabba'u ruha saukin yake nema ba wai yana neman hukuncin Allah bane yana neman kawai a sassauta masa yana za ga daga cikin malamai waɗanda suka kama irin wannan hanyar za ka samu gaba ɗaya sai suka saki layi sai suka bauɗe sai suka fada cikin wani rami kamar Muhammadu al-Ghazali Allah ya ji kansa da rahmarsa Muhammadu al-Ghazali na Masar wanda ya rasu 95 ne kaga abin da ya ja shi yayin tafadar wasu mas'aloli wanda malaman duniya suka tashi suka yi ta masa inkari domin kamar yadda shi yake fada yake cewa ni a tsari na in je shi yace shi a tsarin sa idan ana yi masa fatawa yakan duba mai masa fatawa daga kuma ina yake sai ya duba abin da yafi sauki sauki daga cikin ra'ayin malamai sai ya bashi sai saboda haka daga turai ake masa fatawa da an bugo masa fatawa aka tambaye shi yaya aure ba wani ya halatta ko bai halatta ba to in ya ga daga turai ne waya ta zo a turawa ai suna da yancin su da yarinya ta shekara 18 ta zama mai yancin kanta don haka sai ya ce to hutun da kudari ba wani ya halatta saboda hanabiya sun halatta haka kaga shi ba wai dalilin matsala din yake nema ba me zai gaya wa mai fatawar ya ji dadi idan wasu daga Kuriya ta kudu suka bugo suna tambayar ta yaya bacin cin kare halal ne a musulunci ko ba halal ba ya duba ya ga cewa mutanen Kuriya ta kudu kare a gurin su kamar tsinkiya rago a gurin ka haka sai ga to a kure kuna cin kare ko to ai babu nasi karara da yake kare haram ne saboda ku ci gaba da cin kare kaga wannan abinda yake nuna musu cewa musulunci ba kai za ba shi zai jaka ba kai ne zaka jashi bayan da cewa al-islam shine al-istislamu lillah kamar da muka karanta a wancan satin al-istislam kai saranda ka mai kauya ka bi doka shine musulunci kuma kamata kowa ya shiga musulunci ya ji cewa shi bawa ne na Allah ma'ana yana karkashin wasu dokoki na Allah zai yaki zuciyarsa ba wai san ransa zai ba amma idan kace zaka mai da musulunci shine daidai da san ran mutane to ba za su ji izzar musuluncin ba ba su cewa yanzu a karkashin wasu dokoki na Allah suke ba tunda kawai tunaninka me yake ya halatta a gurin su in abin ana halatta musu a garin su shikenan ka halatta musu in ana haram haramta musu ka haramta musu wannan ba daidai bane to wannan yasa shi ya shiga cikin rudani da yawa da ya rubuta tabi sa sunnah nabawiyya baina ahlul hadith wa ahlul fiqh yazo ya kwaba da kwabbala yawa a ciki Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa Allah ya bai masa saboda haka malamai suka hana tatabbu ash-shawaz fil masail sannan guje wa shubha kamar yadda wannan hadisi yake cewa fa man ittaqa shubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdi wa ku guje wa shubha yana sa ka kubuta da addinin ka kubuta da mutuncin ka kubuta min adh-dhammi ash-shar'i wa min mata'ilin nafs ka kubuta daga suka na shari'a ka kubuta kuma daga suka na mutane Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya nuna mana babu sadda zari'a ya nuna mana babu dar'i mabadin al-bu'd an madan shuba lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana yana itikafi Safiya ta zo wajen sa cikin dare ya fito bakin masallaci haka dan ya rakota sai wasu mutane guda biyu suka zo gittawa Annabi suka ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam tsaye da wata mace sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ala rislikuma kudakata innaha safiya kudakata safiya ce suka ce ya rasulullah kai za mu yi wa mummunan zato annabi ya ce da su inna shaytana yajri ibni adam majrat dam shaytan yana gudana a jikin dan adam magudanar jini ne wai yasa abinda shaytan zai tilsa muku a tsarfa muku a zuciya duk da kun san ni manzon Allah ne ba za ku tuhume ni ba amma shaytan ya iya sa muku wani abu a rai to lil-ibtiadi an mawaqi' shubha annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu innaha safiya to idan annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa a cikin mujtama irin na Madina mujtama al'umma mai tsarkin zuciya irin ta Madina wace yayi tarbiyanta yana kokarin ya kare kansa daga ainihin shubha daga abin da zai jefa shi cikin zargi ina ga irin mu a irin wannan kuma lokaci wanda zuciya ta fuka baci dan abin da bai taka kara karya ba sai ga ana zargin mutum abinda bai kamata a zarge ka ba kai wani lokaci abinda ba ya kamata a yabe ka akan ta sai ka ji wasu sun maida shi suka to kaga ashe a irin wannan lokaci ne yafi dacewa a ce mutum ya ta'idu an shuba kun ga wancan hadisi na Zaid ibn Arqam shi ba yana nuna mana wannan annabi ya nuna musu idan kuka zo masallaci ana sallah tare da liman to kada ku koma gefe ku zauna. In aka gama sallah wani zai dauka ba ka sallan, ba zai dauka wai ko kun yi sallan ne a gida ba, sai ce ai kaga wadancan, musamman ma idan baki ne ku ba san ku ba, sai ai wadancan ma ba sa sallah ko ba sa son su yi sallah cikin jan. To sai ta Annabi ya ce idan ka zo masallaci ana sallah to ka shiga ai da kai. Limaza lilibti'ari an mawaqi'i ash-shubha, dan ka ne santar da kanka daga mahallin shubha. To a ka'idar musulunci duk abin da yake shubha ne ana so ka guje masa, shi yasa ya zo a cikin sahihai hadithun Ali ibn Hatim da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama nakan yi bismillah akan karan farauta ta in sake shi, idan naje sai in same shi tare da wani karan akan abin da aka kama na farauta, ban sani ba kare na ne ko ba kare na ne kama, zan ci ko ba zan ci ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba za ka ci ba, li'annaka innama sallaita ala kalbika wa lam tusalli ala dayni, domin ka yi bismillah ne ga karanka amma ba kai akan wani karan ba. To wannan abin da kaje ka samu an kashe baka sani ba cikin su wane ne ya kashe, karan da kai wa bismillah ne ko kwaɗayin karan ne, kaga a samu an samu ishtiba, sai Annabi ya ce ka bari kar kai amfani da wannan, kaga guje wa shubha ke ne. Faman ittaqa shubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, wanda ya guje wa shubha ya guje wa addinin sa, ya guje wa ainihin ya kubuta da addinin sa, ya kuma kubuta daga mutuncin sa. Wa man waqa'a fi shubuhati waqa'a fil haram, wanda kuma ya fada cikin shubha to wanda ya fada cikin haram, ma'ana wanda zai kusanci shubha to babu shakka wata rana zai fada cikin haram, domin kuwa yau da gobe bai sani ba sai ya shiga cikin haramin. In yau kayi sa'a abinda kake ka ganshi shubha, daga baya ya bayyana cewa halal ne, wata rana ya iya zama haramun din. To shi yasa ake so ka guje wa shubha. Ku duba ba aiki sallallahu alaihi wasallam ya shiga gidansa, a gidan nan nasa akwai dabinon sadaka, sai ya fiye tsinci wani dabino a kusa da shimfiɗarsa, sai ya ce laula an yakuna hadha min tamri sadaqa la akaltu min, ba don wannan dabinon kai ya zama yana daga cikin dabinon zakka ba sadaka, shi ko manzo Allah an haramta masa shi da ahlul baiti zakka, to da ya ci ta iya wa ya zama dabinon na zakkan ne, ta iya zama kuma zakkan, amma manzo Allah ya guje. Haka nan da ya tsinci dabino a gidansa, shi ma abin da ya faɗa ke yace ina tsoron in ci wanda ya zama daga cikin dabinon, akwai sanda ya ci dabinon ya kwana bai bacci ba, yana ta mirgin mirgin, matar ta tambaye shi me ya faru, yace dabino na ci ina tsoron kokonan sadaka. To kaga wannan shine gujewa al-mushtabi, wanda yayi haka faqad istabra li dini wa irdi, ya kubuta da addinin sa domin ba zai fada cikin haramun ba, sannan kuma ya kubuta da mutuncin sa, ba za a ainihin soke shi ba. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام, wanda zai fada cikin shubha to zai fada cikin haram. Malamai suka bawa ma'anar abun bi, ko dai wanda zai rika bin shubha wata rana zai fada cikin haram ko ya sani ko bai sani, ko kuma a'a tatabbu'in shubha din shi kansa haram, domin an ne muka kubutar da kanka daga abin da yake zai zama maka matsala addinin ka, idan ka iya ka ringa aukawa cikin shubha to ka auka cikin haram. Annabi ya ce kar ra'iyar haula al-hima, kamar makiyayin da yake kiwo daura da shinge, wannan misali ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi musu dan ya kusanto musu da ma'anar abun kusa da kokolwarsu su gane. Larabawa ko sarakunan Larabawa a jahiliya sun kasance idan sarki ya kasaita sai ya shata wani daji, yace dajin nan babu wanda zai shiga yayi kiwo a wannan dajin ko yayi farauta, sai shi sai dabbobinsa, duk kuma wanda ya aka sabo ya shiga wannan dajin to ya tsokano wa kansa bala'i. Wannan wani abu ne da sarakuna suke a jahiliya, wanda musulunci ya hana lahima illa lillahi wa rasuli, haka yazo a cikin sahih al-bukhari, manzo Allah ya hana a shingace wani guri kawai shugaba ya shata wani guri ya ce babu wata dabba da za ta shiga sai tashi, manzo Allah ya ce Allah da manzansa suke da wannan haƙƙi, shi ma li iblis sada, saboda irin raƙuma da ake karɓowa na zakka da shanu na zakka da dabbobi na zakka da ake zuwa da su, ana buƙatar a samu guri a killace su su yi kiwo, dan ba sakin su za a yi su shiga gari su shiga dawa ba, za a killace musu guri. To wannan gurin ya halatta a musulunci, Abubakar yayi, Umar yayi, Sayyidina Usman yayi, amma saboda ta'addanci yan ta'adda yana daga cikin laifukan da suka zana na Usman cewa wai ya shingata wani guri ya hana a shiga aiki ko ya hana talakawa su motsa a cikin shingen wai saboda dabbobin sa shi inda Usman yace a'a dabbobin sadaka ne ma'ana na zakka ne kuma kun sani yanzu daular musulunci ta ƙara fadi don haka abinda yake zuwa mana nan Madina na zakka ya nunku sama da yadda da muke karba don haka akwai buƙatar a ƙara shata wani filin don haka ba na yi ba ne don dukiyata na yi ne saboda dukiyar Allah da manzansa ita ce zakka to kaga a wancan lokacin jahiliya ana yin wannan shi ne manzo Allah yake musu misali da wannan ce wanda za a zo a shinge a ce kada a yi kiwo a ciki sai ya zo da dabbobinsa kusa da wannan shingen yana kiwo yoshe ko an yi waƙe abu babu shakka kusa yake da ya fada cikin shingen domin za a samu wata dabba ta balle tashi ta auka cikin shingen bai sani to kaga in yayi haka kuma ya jefa kansa ga uquba ta shi wannan mai shinge shine Allah ya ce ala wa inna likulli malikin hima kowane sarki yana da shingensa ala wa inna himallahi maharibu kuma ku saurara shingen ubangiji shine abubuwan da ya haramta tilka hududullahi fala taqrabuha كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون هناك قال يا كنت إياكو كنسا هلال ده حرام حرام كدك كسنشيسو شين تلك حدود الله أي محارم الله فلا تقربوها إنش ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفواحش ولا تقربوا مال اليتيم kada ku kusanci abubuwan da Allah ya haramta ba ma wai ku je ku auka musu ba kusa da su ma kada ku yi domin ku kai kusa da su akwai yiwuwar ku fada ciki haka nan tilka hududullahi fala ta'taduha shine halal da ubangiji ya bayyana muku kaza halal kaza halal to kada ku tsallake halal domin kuna tsallake halal inda za ku fada shine haramun ala wa inna hiballahi maharimu الا وان في الجسد مضغه وصور على اكو وتا صوكه ا جكين جكي اذا صلحت صلح الجسد كله انا كانت صلح بفتح اللام هكذا ورد في الروايه ويصح لغه صلح فايت اذا صلحت الروايه كما ما لمس حديث سابق ضبط انتبه بفتح اللام اذا صلحت اذا wannan tsokar ta jaru salaha laha sa'ir al-jasad sauran jiki gaba dai sai ya jaru saboda garuwar tsoka وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب أنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا نولا من الزوجية إتتي تكي جوية دكا قبينة الأدب إذا تجارو تغاك دكا قبي سنة أيتي نقولي إذا تذما تالالا شي تدك أيكا قبي ماذا سلالا شي فأولا حكا أبين دما لمي داه دما قبا تنسك فيه المتوالي شي شين سلاح القلب شين سجارة زوجية سهدت بيتا سؤينهن tsarkake ta idan suka tsarkake ta da kyawawan ayyuka to za ka ga gaban su ma suna kyawawan ayyuka domin idan ta lalace to wannan lalacewar nata zai yi daso a jikin gabbai shine ya kawo mana maganar Abu Huraira da yake cewa al-qalbu malikun zuciya sarki ne wal a'ba'u junuduhu gabbai su ne sojojinsa fa idza faba al-maliku faba junuduhu idan halayen wannan sarki suka kyautata suka zama halaye masu kyau masu nagarta babat junuduhu sai halayen sojojin sa ma su zama masu kyau wa idza khabata al-malik idan wannan sarki kuma ya lalace ko halin sa ya lalace khabata junuduhu su ba sojojin sa sai su lalace bangare na biyu na wannan hadisi wanda ya shafi zuciya akwai dogon bayani amma ina ga lokaci yayi ba za mu yi ba kuma za mu hakura da wannan bayani sai dai nan gaba insha Allah sati mai zuwa باذن الله za mu shiga faslun inda ne karatu ya fara karantawa domin mu ci gaba da karatu a wannan littafi da fatan Allah madaukakin sarki ya ba mu lada cikin abin da muka faɗa daidai ya ba mu ikon aiki da abin da muka faɗa abin da muka yi na kuskure ya Allah ya nuna mana kuskuren mu domin mu gyara wa sallallahu wasallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi bismillahir rahmanir rahim wannan yace ina son a yi min bayani akan bambanci ruhi da zuciya domin na ji alkur'ani na ambatan ruhi da kuma zuciya kamar a matsayin abu guda wa amma man qafa maqama rabbihi wa nahana an-nafsa 'anil hawa thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika to ban ga inda dai aka ambace su a matsayin abu guda ba. Ruhi dai wani abu ne da Ubangiji ya ce tas'alunaka anir ruhi qul ar-ruhu min amri rabbi wama utitum min al-ilmi illa qalila. Saboda haka an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama game da ruhi, Allah ya ce suna tambayar ka game da ruhi, ka ce ruhi yana daga cikin al'amarin Ubangiji na, ba a ba ku ilimi ba sai dan kadan. Haka babu wanda ya san hakikanin ruhi na dan adam ko ruhi da Ubangiji yake sanya wa halittunsa, ga ruhin nan yaya yake, duk abinda za a faɗa a ina yake a jikin mutum, babu wanda zai baka ainihin hakikanin ansa anan. Ran ɗan adam a ina yake, a kansa yake, a wuyansa yake, a cikinsa yake, a ƙafarsa yake, a bayansa, a gabansa, babu wanda zai iya gaya maka. Domin a kowane irin rauni mutum ya samu yana iya zama sanadiyar mutuwarsa, wani a ɗan yatsa, wani a kai, wani a ƙafa, wani a hannu, shi kaga ba za ka iya cewa ga bigiran da ruhi yake a cikin ɗan adam ba. Amma dai mun san ruhi wani abu ne wanda yake jasad, wato jiki ne abin nan kamar sauran jukkuna, illa annahu jasadun latif. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa ruhin nan mala'iku sukan karɓe shi su sanya shi a cikin, ko dai a sanya shi a cikin wata auduga ko wani abin nan kumash, wato zani wanda yake mai haske na alhariri idan na mumini ne, ko kuma ainihin a fizge shi da ƙarfi a sanya shi cikin gurin da ya fi komai muni idan ran kafiri ne. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ruha idha kharaj tabi'ahu albasar, ko idha kharajat tabi'aha albasar, idan rai ya fita ido na bin shi da kallo, shi yasa ake rufe idan mamaci. Kaga wannan duk yana nuna cewa ruhin nan jiki ne, yana shiga yana fita, yadkhulu wa yakhruj, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bamu labarin ruhi na mai bacci wanda akan rike akan saki ruhinsa, da kuma wanda ya mutu aka rike ruhinsa. Duk wannan alama ce da take nuna cewa ruhi jiki ne. Amma yaya hakikanin ruhin yake, babu wanda zai baka labarin yadda yake. Zuciya kuma ita ce wannan tsokar da take jikinka, shi ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi jeta da mutuwa. Annabi ya kira ta tsoka, tsokar da take ɓangaren ƙirjinka, ɓangaren hagu. Wannan tsokar ita ce zuciya, ba wani abu ne zuciya daban. Wannan zuciyar ana kiranta hankali, wato hankali kansa malamai suna cewa yana cikin zuciya ne. Inna fi zalika ladhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid. Liman kana lahu qalbun, malamai suka ce liman kana lahu aqlun. A cikin wannan abinda alqur'ani yake karantarwa akwai wa'azi ga wanda yake da hankali, ga wanda yake da hankali. Kaga anan hankali Ubangiji ya kirawo shi alqalb, domin mahallin hankalin shine zuciya, duk da cewa yana da ta'alluki kuma da dimak, wato abinda zuciya take dauke da shi yana da kuma alaka da kunyar dan adam, wanda magana ce doguwa da malamai suka yi akan aina mahallul aqli, hal huwa ad-dimagu aw al-qalb, a ina hankali yake, a kwakwalwa yake ko a zuciya. Al-Qur'ani dai yana nuna a zuciya yake, amma wannan baya hana a ce zama yana da alaka kuma da kwakwalwa din ita kanta, wato abinda zuciyar nan ta kunsa tana harbo shi zuwa kwakwalwa, kuma kwakwalwa ta sarrafa shi. Wannan duk baya hana aukuwar wannan, amma dai mahallin hankali shine zuciya. Afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha, kaga Allah yace fatakunu lahum qulubun sai yace ya'qiluna biha, da yake nuna maka hankali a zuciya yake, amma kuma wannan baya hana alaƙata da kwakwalwa. Saboda haka ruhi daban, wanda baka iya cewa gashi kana ganin shi kana taba shi, amma zuciya wani abu ce da take cikin dan adam da kuma sauran halittu da Ubangiji ya sa ma zuciya, sauran alhayawanat duka. A yi mana ƙarin bayani akan hukuncin tsuntuwa. Tsuntuwa, wato ɗaukan tsuntuwa ba wajibi bane, dan ka ga abu an yarka ɗauka ba wajibi bane. Wani lokaci yakan zama mustahaddi, musamman ga wanda idan ya ɗauka ɗin zai adana, ko kuma rashin ɗauka ɗin zai iya sa wani mugu ya ɗauka. Domin aka misali aka yadda dukiya, inda kake tsammanin in aka ɗauka ba za a yi kikiya ba, to kai kuma kana jin amana tattare da kai, baka tsoron kanka ta fuskar amana, to a lokacin mustahabbi ne ba wajibi bane sai ka dauka amma mustahabbi ne an so ka dauka din domin zaka tsare ta an gane ko a wannan lokacin mustahabbi ne ka dauka ka tsare wannan dukiya idan dukiya akalla ta kai nisabi ne abin da ta kai nisabi sarika ta kai abin da idan mutum ya sata za a yanke masa hannu rubu dinar to a wannan lokaci in ka tsinta wajibi ne kai cikiyar wannan abin da ka tsinta tsawon shekara guda kai tsawon shekara guda kana cikiya a guraren haduwar mutane kamar kofofin masallatai ya misali kamar kofofin kasuwanni da duk inda kake zaton cewa mutane na haduwa kuma idan kayi cikiya kamar gidajen radio misali ko gidajen jami za kuma ka bayar da ita ga dukkan wanda yazo ya wasafta maka daurinta da abin da take ciki in kudi ne ya wasafta maka adadin abin da yake na wannan dukiya har ma fi'at wato irin nau'in yan naira 50-50 ce 100-100 ne yan naira 2000 ne ya wasafta maka to zaka bashi idan yazo ya nema ko bayan shekara nawa ne idan bayan shekara guda baka samu ba to kai shagalinka da abin da ka tsinta amma ka sani fa ko bayan shekara 20 yazo yace na taba yaruka kudi nan shekara 20 da suka wuce aka ce ai ko bayan shekara 20 baya Malam Muhammad yayi tsuntuwa a gurin nan aka kai ka gidan Malam Muhammad Malam Muhammad yace wa sarta abin da ka tsinta ka abin nan kai bayani ya dace da abin nan da ya kashi to sai ya biya ka wajibi ya biya idan yayi jari ne da kudin ya hayayyafa ya samu riba watakila ma ya sayi gidaje da motoci ya gina kamfanin nika to in ka zo din naka ne sai kuma kana da dama kai dan mai saka dan masa ihsani ke to ka bashi mota kaza daga cikin motocin nan da uwar kudin sa ta haifar amma ba hakkin sani akwai abinda ba a tsuntuwar sa kamar raƙumi ba a tsuntuwar raƙumi za a zabe raƙumi yana gane guri in ka gama raƙumi baya bacewa sai dai ya gudu amma baya bacewa zai iya mayar da kansa kuma sannan shi abincinsa ba wahalar da shi yake ba saboda haka aka ce ba ka dawo raƙumi ka kai gidanka ka ce ka yi tsuntuwa sannan dabbobin da ake saki a unguwa suna yawo suna kiwo ba a ci an tsince su kuma kada kawai ka ce ga wata dabba kaga tana ta kai kawo kofar gidanka ka shiga da ita gida ka shiga tsinta ba a tsuntuwa kuma kaga in ka ce ka tsinta ka jawo kanka jangwar dan sai ka yi shekara kana cikiyar dabban nan fa ka ce yadda ita kuma don ba za ka bar ta mutu ba to akwai bayanai da yawa a cikin tsuntuwa idan aka samu littafin nan ka cikin kasusukan at-tajridu sarih akwai hadisin da muka karanta wanda ya bayani akan tsuntuwa muka fadada magana ina jin wajen darasi biyu ma muka yi akan tsuntuwa kawai ka samu at-tajridu sarih ka ji bayani cikakke ina hukuncin amfani da magungunan bada tazarar haihuwa a addinance ya halatta a yi amfani da maganin bada tazarar haihuwa abinda aka hana dakatar da haihuwa kwata-kwata tun ya ce matarsa ta haifi 'ya'ya biyu uku ya hana ta haihuwa kuma daga wannan lokacin ko shi dai ya ainihin sha abinda zai daina haihuwa ko kuma ita ya bata ko a yi mata ainihin aikin da za a hana ta haihuwa wannan haramun ne amma samun tazara wannan babu komai akwai lokacin da sahabbai ba sa son matarsa su yi ciki suke azan annabi bai hana su ba ba sa son matan da suke tare da su dauki sai suke musu azan samun tazara musamman idan akwai bukata na shayarwa a da can da wuya ka samu mata suna kwani menene kuce kwanika su galibi mace tana shayarwa da wuya ka samu ta yi ciki amma banda yanzu watan da ta jinin ya dauke watan za ta iya wata ma tana haihuwa wato ba ta wuce wata ɗaya sai ta fara jinin abin nan saboda kaga a irin wannan yanayi zai zama tana haihuwa wasu kuma suna kanana ba su gama shan abin nan ba a aure ne kamilai din da ake so a shayar da yaro ba ta iya samu ba wal walidatu yurzina auladahunna hawlain kamilain liman arada an yutimma ar-ridha zaka samu ba ta iya samu wannan damar ba gaba daya to a irin wannan ko kuma zai za ta shiga cikin laulayi ko haihuwar tana wahalar da ita to duk wannan babu laifi idan aka samu tazara tsakanin haihuwa da haihuwa wannan shine larabawa suke cewa tanzimun nas amma tahdidun nas wanda shine hana haihuwa kwata-kwata wannan haramun ne bai inganta ba ko da kuwa ana samun al'adar ta tana samun rikicewa wata-wata wannan ba shi zai sa abin ya zama haramun ba da dama daga cikin malaman mu da sunna sun yi bayanin halaccin wannan. Wannan kuma yace a gaya mata ingancin littafin At-Targhib wat-Tarhib. Yawwa, sannan malam yake cewa akwai matan da su kuma ba sa iya haihuwa da kansu, dole sai an yi musu operation. Za a yi sau ɗaya, abinda likitoci suke faɗa mace za a iya mata operation ne sau uku lafiya lafiya, amma in ya wuce uku to kuma abin zai zama haɗari, domin ana tsaga ƙasa da kuɓi da kuɓi. To an tsaga tuɓi ɗaya, an tsaga ɗaya kuɓin, an tsaga ƙasa, tsaga kuma ba gurin da za a tsaga, sai dai in canza a je wajen abin nan ɗinta, kuma kaga an shiga haɗari. Kuma ba a san inda aka tsaga a kuma tsaga shi. To a irin wannan kaga dole ne a tsayar da haihuwar. Wannan an tsayar da haihuwar saboda ainihin rayuwarta ita, domin hifazan ala hayatiha, wanda ya zama wajibi ma a yi haka. Mijin da zai ce matarsa sai ta ƙara sama da haka, to wannan yana bijira matarsa ne ga halaka, wanda kuma haramun ne ya yi wannan. Saboda haka matar da suke da wannan larura wajibi ne ma, ba wai a mustahabi ba, wajibi ne a dakatar da haihuwar bayan uku abin nan, domin a kiyaye rayuwarta. Wannan yana tambaya game da littafin At-Targhib wat-Tarhib. Littafin At-Targhib wat-Tarhib na Munziri ɗaya daga cikin manya-manyan littafai na musulunci na hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda kuma babban malami irin Munziri ya tara shi, ya tara littafin kuma ya sa shi ala abwabil fiqh, kuma yana magana akan galibin hadisan, ya ce sahihi ne ko ba sahihi bane, duk yana yin wannan. Kuma malamai sun zo sun masa hidima daga baya, kamar Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya ware sahihin sa da da'ifin sa, yana da kuma littafi At-Ta'liqur Radif ala At-Targhib wat-Tarhib li Munziri, kuma malamai da dama sun karantar da shi. Littafi ne mai kyau, mai kima, mai daraja, wanda yana da kyau a ce ɗalibul ilmi ya karanta shi, kuma yana taimakawa malamai masu wa'azi da masu huduba, domin an ya kasa shi ala al-mawdu'at, kuma ya kunshi janibin a kowace abu, zai kawo janibin targhib, kwadaitarwa akan abun, ko at-tarhib tsoratarwa akan abun. Yana hada abubuwan guda biyu wanda ake da bukatar har kullum a dinga karantar da mutane, tare da kwadaitar da su da tsawatar da su, wanda shine al-bishara wa nizara, bashiran wa nazira, da Allah ya faɗa a sifar Annabi sallallahu alaihi wasallama, mai bishara ne, mai gargadi ne, bishara ta hanyar kwadaitarwa, gargadi ta hanyar tsoratarwa. Saboda haka littafin At-Targhib wat-Tarhib yana da kyau kwarai da gaske, musamman in ka samu ayyukan da malamai suka yi tare da shi, to wannan zai taimaka maka wajen fahimtar ka sosai da sosai. Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Akwai wani bawan Allah mahaifiyarsa ta rasu, Allah madaukakin sarki ya ji kanta, ya gafarta mata, ya yi mata rahama, ya haskaka kabarinta, ya alkinta bayanta, ko kuma Allah madaukakin sarki ya cika mana da imani. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tahawwanu bihi alayna masa'ib ad-dunya, wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'al fil waritha minna, waj'al fa'rana 'ala man zalamana, wa ansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al ad-dunya akbara hammina ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين